Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na farko na amsoshin tambayoyin dambun masu sauraron mu kan abubuwan da suka shafi azumi kamar fa'idojin azumin, ayyukan ibada da ya kamata mai azumi ya dukufa wurin yi, mutanen da azumin ya wajaba kansu da kuma fa'idojin goben ƙarshe da dai sauransu. To idan dambun masu sauraron mu na tare da mu ga shugaban majalisar malaman Izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, wakilin malaman Bauchi kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Muhammad Ibrahim Duguri da kashi na farko na amsoshin ku.
To alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Da farko dai masu sauraron mu, kamar yadda aka sani, shi azumi yana da fa'idoji da yawa a addinance, kuma daga cikin fa'idojinsa shine wato ɗaya ne daga cikin rukunnan musulunci guda biyar, kamar yadda Abdullahi bin Umar Allah shi kara musu yadda ya rawaito da hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa musulunci an gina shi ne akan ginshiƙi guda biyar, baya ga tauhidi wato faɗaita Allah da bauta da kuma yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne kuma bawan Allah, da ɗaya da sallah da bada zakka da aikin hajji da kuma azumin wata Ramadan. To kaga fa'idansa shine wanda duk ya yi shi, da farko dai ya cika umarnin Allah madaukakin sarki kuma ya yi da'a. Sannan fa'idar in ka duba a fannoni daban-daban a addinance, ibada ce wacce annabawa ma da suka gabaci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma Allah madaukakin sarki ya wajabta musu yin azumi daidai irin yadda suke yi, kamar yadda Allah ya tabbatar a cikin Alkur'ani mai girma, ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Yin azumi yana kara mutum tsoron Allah, sannan kuma yana kara sanya mishi tunani wanda yake tunani kullum shine idan ya dubi ran da shi ya yi azumi alhali yana da damar ya ci kuma yana da abin da zai ci, to sai ya ga cewa fa to akwai waɗanda kuma su rayuwarsu kullum kamar azumi suke yi, babu abincin kuma babu halin su ci abincin. To amma duk waɗannan wato sai ga shi Allah ya kaddara shi ma yau ya samu kansa a cikin masu irin wannan yanayi, to sai ya ƙara jin tsoron Allah ya kuma ƙara godewa Allah, domin Allah madaukakin sarki ya yi haka ne don ya jarrabe shi kuma ya tunatar da shi fa tare da shi akwai waɗanda suke kullum rayuwarsu kamar azumi suke yi. Da haka in yana da hali kaga dole zai tunanin cewa ya taimaka musu saboda shi ma ya ji abin da suke ji, sannan kuma dole zai kokari ya ga cewa kullum yana kan bin dokar Allah, saboda ga damar da zaka ci ka sha ko da a ɓoye ne amma ka ji tsoron Allah kai wannan don cika umarnin Allah da kuma neman yardarsa da kuma neman ladansa. To kaga wannan fa'ida ce mai girma a addinance. Sannan kuma fa'ida har yanzu dangane da kiwon lafiyar dan adam, za ka samu wani tunda Allah ya hore mishi ajin da zai ci duk abin da ya ga dama da kuma ya so ya ci a duk lokacin da yake son ci, shi wannan ba abinci ba matsalarsa ba ne, da haka zai ta cin abin da yake so ya ci. To wasu abubuwan da mutane ke ci watakila za ka samu suna haifar musu da wasu abubuwa na cututtuka, to amma da azumi za ka ga mutane sun koma cikin lafiya, hatta waɗanda wato ainihin likitoci suke ba su shawarwarin cewa su rage cin abinci ko su yi kaza, to za ka ga cewa in suna azumi wato jikinsu ba yana canzawa kuma za su koma daidai a cikin rayuwarsu. Kaga wannan ita ma fa'ida ce. Sannan abubuwa da ya kamata mai azumi a kowane lokaci ya dukufa wajen yin su, to kada ya zamana kawai yana barin cin abinci da abin sha, wato ma'ana ga yunwa ga kishin ruwa amma su zama wani banza, Allah ya sauke. Daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya yawaita yin su don ya kara waladan barin cin su da shansa wato ainihin girma, shine mutum ya lizinci karatun Alkur'ani, ma'ana ya karanta shi da kansa ko ya ɗauki littafin Qur'ani din ko kuma ko a wani yanayi ne ya samu kansa ya karanta Qur'ani, ko kuma ya zama yana halattan guraren da aka keɓe don karatun Alkur'ani, shi ma ya je ya tsaya ya ji don ya samu lada, shi ma abu ne da ake buƙata. Sannan mai azumi har yanzu ya ainihin raya yinin azumin baya ga barin ci da sha ɗin, ya zamo yana yawaita ainihin wato zikirori ma'ana yana yawaita neman gafara Allah da bakin sa kamar astaghfirullah da kuma yawaita hayla la ilaha illallah da kuma yawaita neman gafarar wato kamar da muka faɗa kamar yawaita kuma cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sannan duk abinda zai yi kuma yaga cewa ya faranta ma wani rai ta hanyar sadar da zumunci ta hanyar ainihin wato kyauta ta hanyar ciyarwa ko shayar da masu azumi ko da da dabino ne ko kuma da kayayyakin marmari ne ko kuma koda da ruwan sha ne to lallai ana buƙatar mai azumi ya ainihin dukufa wajen waɗannan ayyuka wannan muna magana akan yinin azumi kenan sannan kuma a daren azumin har yanzu ma'ana wato inda yayi bayan an sha ruwa tun daga bayan sallar isha har zuwa alfajir taketo to ana son mai azumi ya ainihin wato yawaita sallolin nafila a cikin dare koda a ce yana zuwa masallaci ayi jam'i da shi ta sallar tarawihi ko kuma tahajjud to akwai bukatar shi kansa kuma dan ƙara inganta alaka tsakanin shi da mahallicin sa ya ware koda minti 10 ne ko minti 20 ko minti 15 cewa yayi wa Allah alƙawarin cewa zai keɓe wannan lokaci yayi gani tsakanin shi da mahallicin sa ta wajen gabatar da sallar nafila ko raka'a biyu ko abin da ya sawwaka wato ko kuma ya karanta wasu ayoyi daga cikin alqur'ani ko kuma ya keɓe wannan lokacin kawai yana neman gafarar Allah yana kaskantar da kansa yana kuma mai neman kayar da zunubansa a wurin Allah madaukakin sarki to lallai suna daga cikin abubuwan da ake bukata mai azumi ya rinka yi a kowane lokaci sannan kuma abubuwan da ya kamata mai azumi ya kauce musu na farko dai akwai yawan kallace-kallace na abubuwan da ba su dace ba kallon haramun ta hanyar talabijin ko kuma ta saurara ko kuma gani a waya ko kuma yawan ta yi da mutane ma'ana duk wanda ta wuce in mace ce ko duk wanda ya wuce in namiji ne ya zamo ana yi da shi ana gulmansa ko ana zulɗansa duk waɗannan abubuwa an hana mai azumi ya aikata su sannan kuma mai azumi ko da a ce takalarsa aka yi da faɗa to ya ce shi ba zai mai da martani ba zai faɗa ba don shi mai azumi ne sannan kuma mai azumi ba a so ya zamo kullum yana raki yana hayaniya kamar an ɗora masa duniya a ka ya sani cewa wannan ibadar da yake yi Allah ne ya umarce shi ya yi kuma dama ce ya samu wasu sun buƙaci Allah ya kawo rayuwarsu don su yi azumin nan Allah bai kaddara ba to ya ɗauka cewa duk abin da zai sha na zafin rana ko wahala ko yunwa to wannan na wani lokaci da ya ƙayyadadde lokacin da aka zo aka sha ruwa duk amince da wannan saboda haka mai azumi ya daina yin raki sannan kuma ya daina yin abin da zai bata ma wasu ko ma wani rai kuma ya daina cutar da kansa ko iyalinsa ko makwabtansa ko kuma jama'arsa sannan ya zamo a kowane lokaci yana aikin kwarai kuma yana umarni da a yi aikin kwarai sannan har yanzu mutanen da azumin nan ya wajaba a kansu da waɗanda bai wajaba a kansu ba dama shi sharaɗin ingancin azumi na wajibci shine na farko mutum ya zamo musulmi ne baligi ne wanda shari'a ta haukan sa namiji ko mace sannan mai hankali ne ba mahaukaci ba sannan lafiyayye ne ba mara lafiya ba sannan kuma mazauni ne ba matafiyi ba to waɗannan su ne azumin nan ya zamo dole a kansu amma waɗanda kuma har yanzu ko da musulmin ne ba su da lafiya kaga azumi bai zama dole a kansu ba kuma ko da musulmin ne ƙananan yara ba su balaga ba mazansu da matansu shi ma azumi bai zama dole a kansu ba ko da kuma sun haɗa waɗannan sharuɗa gaba ɗaya amma sai ya zama akwai lalura ta tsananin tsufa ko kuma wata take ɗauke da ciki cikin nan ya girma sannan kuma tana tsoron in ta yi azumi za ta tagayyara ko kuma abin da ke cikin cikinta zai tagayyara ko kuma wata take shayarwa sai ya zama idan ta shayar da nonon nan gashi tana azumi za ta shiga wani irin yanayi ko kuma idan ba ta ci abinci ba a lokacin da ɗanta ko ɗiyanta suke buƙatar shan nono to ruwan nono zai kaje to ita ba wannan an ba ta ainihin damar ta ajiye azumi matuƙar babu wata mai shayarwa wacce take za a biya ta ta shayar kuma ko da an samu ma wacce za a rinka biyan ta rinka shayar mata ɗin ya zama na babu abin da za a biya haƙƙin wancan mai shayarwa ɗin to ita ma za ta ciyar kamar yadda mai ciki ɗin mutum ita ma za ta ciyar amma kuma bayan sallah za su rama abin da suka sha sannan mace mai jinin haila wacce take da jini na al'ada na mata da yake zuwa musu kowane wata to yayin da jinin nan yake zuwa to mace ba za ta yi azumi ba har sai jinin ya ɗauke in ya ɗauke kaga a lokacin ba ta sallah kuma ba ta azumi amma ba za ta rama sallah ba sai dai ratara ma azumi bayan daukewan jini in ta yi wanka sannan haka nan wacce ta haihu jinin haihuwa wato jinin biki shi ma yana sa a sha azumi yayin da jinin ne yake zuwa to ba za a yi azumi ba za a sha azumi amma daga baya za a yi lissafin kwanakin da aka sha sannan a rama sannan kuma misali wadda yake ainihin da ciwo irin na ulcer ko kuma ciwon tsufa ko kuma dai wata cuta to shi ma zai ajiye azumin sa amma za a yi lissafi wato misali ga wanda ciwon da zai warke bayan azumi sai ya rama abin da ya sha sannan kuma har yanzu wato mu kiyaye ainihin duk abin da zai kai mu ga rasa azumin mu abin da ya shafi cewa mutum ya yawaita wasa yana nitsewa a cikin ruwa ko tafki ko dai wani swimming pool to domin a ce wai ya samu wani abu daga bakin sa ya sha wannan kuskure ne kwarai da gaske sannan kuma daga cikin manya-manyan fa'idoji da ke cikin kwanaki na goma karshe a cikin azumi Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa shi alqur'anin ma gaba ɗayan sa tun da sauka kashi biyu aka saukar da shi na farko an saukar da shi ne wato gaba ɗayan sa daga allon tsararre na Allah wato lauhil mahfuz zuwa sabab duniya daga nan kuma aka ci gaba da wahayin sa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har tsawon shekarun sa a matsayin annabi manzo shekara 23 sannan kuma daga ciki kamar yadda Allah ya faɗa cewa lallai mun saukar da shi wato inna anzalnahu fi lailatul qadar wama adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairun min alf shahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr wato ma'ana lallai mun saukar da shi alqur'ani sauka na farko gaba ɗayan sa daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya a cikin daren lailatul qadari me ka sani ko me ya sanar da kai me ya lailatul qadari
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan azumi. Yanzu a madadin mai ansa mana tambayoyin shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Birnin Tarayyar Najeriya Abuja, wakilin malaman Bauchi kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da producer mu Salamon Abu da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.